mace na asabar wanda ya dace da 26 ga watan Shafi'u shekara 1420 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya daidai da 1 ga watan Afrilu na shekara 2000 miladiyya. Dan ci gaba da karatun littafin mu Bulughul Maram min Adillatul Ahkam, yau kuma za mu tashi Abwabus Salami wal Qard wal Rahn, wannan kuma shine darasi na 70 daidai. Abwabus Salami wal Qard wal Rahn, wannan babuka ne guda uku wanda suka kunshi as-salam, wato lamuni, menene hukuncin lamuni a cikin musulunci, wal qard da kuma bashi ko rance, wal rahn da kuma ar-rahn wato jingina. Matsaloli guda nawa kenan? Matsaloli guda uku, abin da ya shafi rance da kuma abin da ya shafi lamuni da kuma abin da ya shafi jingina. Hadisan da zamu karanta cikin wannan babu duk sun kunshi wannan. Wannan kuma kenan shi ma irin waɗannan mu'amaloli kamar nau'i ne cikin nau'in cinikayya, domin dama abinda ake nufi da cinikayya musaya, in baka kaza ka bani kaza a musayarka, sawa'un lokacin yayi daidai ko kuma lokaci na gaba. An ibn Abbas qala qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-madinata wa hum yuslifuna fi al-thimari as-sanata wa sanatayn, fa qala man aslafa fi thamarin فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري من اسلف في شيء. ولا حديث عن كلفه من عبد الله بن عباس الله يذكر يرضاه غريب. قال عبد الله بن عباس كي قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم من ذا الله تعالى مت ثبت غريب ليازو المدينه واتو يازو غرم مدينه وهم يسلفون alhalin su mutanen Madina yuslifuna suna bayar da lamuni istimari dangane da abin da ya shafi yayin ita ce. Abin da ake nufi da asalafu shine ka bayar da kuɗi bisa ga cewa nan gaba za a baka hajar da kake bukata. Galibi sukan yi wannan ne cikin hajar da ta shafi kayan abinci. Bayan damina ta riga ta yi, amfanin gona ya fito yayi yabanya, sai ka zo ka samu mai gona ka ce da shi bayan Allah ya kai mu kaka ka girbe amfanin gonarka, ina bukatar dabino sa'i biyar ko sa'i goma ko wuce ɗaya ko biyu ko har zuwa biyar, irin nau'in dabino kaza bisa ga kuɗi kaza. Sai ka ɗauki kuɗinka a wannan lokaci, sai ka bayo mai gona, shi kuma ya je ya ci gaba da noma har ya zuwa lokacin kaka. Idan ya girbe ko ya tashi amfanin gonarsa, sai ya kawo maka abin nan da ka saya. Wannan shi ne abin da ake kira da as-salam ko as-salam. Waɗansu malaman fiqhu suna kiransa as-salam, waɗansu suna kiransa as-salaf. An gane ko? Salam yaran mutanen Iraki kenan, salaf kuma yaran mutanen Hijaz kenan. Salam kenan yaran mutanen Hijaz, amma da dai ma'anarsa suna koma zuwa ga ɗaya. To a zahiri za mu ga wannan kamar ya so yayi kama da cinikayyar da muka karanta hadisi a kanta a baya, cinikayyar sayar da abin da baka da shi. Manzo Allah ya ce la tabi' ma laysa indak, kar ka sayar da abin da babu shi a wurinka. To a halin yanzu idan ka zo ka same ni ga gonata, amma amfanin gonar bai riga ya nuna ba, muka kulle cinikayya na sayar maka da kowane abin da ke cikin gonar nan, wato mudu kaza ko sa'i kaza, bisa ga cewa idan kaka yayi zan baka, yanzu ka bani kuɗin ni in rike, idan kaka yayi na girbe ne kuma in baka wannan amfanin gona. Lalle wannan ya so ya dan yi kama da bai umalata indak. To dan haka wadansu malamai suka ce ai daidai yake da bai umalata indak. Can gurin wancan hadisi ne la tabi imalata indak, sai da to umum am ne, ya shafi kowane irin abu, baya halatta ka sayar da abin da babu shi wurinka. Nan gurin kuma wannan hadisi da yake halatta mana lamuni, sai da to kamar ya kefance hukuncin lamuni ne kadai, domin wannan cinikayyar an kulla ta ne kan abin da ba ma iya cewa babu shi wurinka gaba ɗaya, domin kana da asalinsa. Shi ne itacen dabino ɗin, ya'yan ne yanzu ba su riga sun kai ba, ko shuka ɗin abinda bai riga ya isa girbi ba, amma kana da asalin abu. To kuma hikimar shar'anta shi ne, wani lokaci za ka gona ta yabanya ga kuma ciyawa ta fito da yawa ciki, inda za ta samu kyakkyawar kulawa da noma da taki, to za a samu amfanin gona mai karin yawa. Amma idan aka yi sake wajen noma, wajen rashin wadataccen taki, karshe kuma sai lalace. To manomin nan ya shuka babbar gona ce, shi kadai ba zai iya nomawa ba, ya nemo wadansu ya bada kuɗi su noma, kuma ba lokacin babu kuɗi. Amma idan aka yi irin wannan cinikayyar, kaga yanzu ba ya samu kuɗi ba, sai ya samu ƙarfin noma ta ajiye ƙarshe, kai kuma ya baka abin da ko kullu cinikayya kai din nan, shi kuma ya rike sauran, kai ka samu maslaha, shi ma kuma ya samu maslaha. Ina fata kun fahimta. wannan dai shine abin da ake kira as-salaf ko as-salaf. Cinikayya ce za ka kulla kai da mutum kan abin da nan gaba zai baka shi. Yanzu dai yana da wani bangare nashi amma bai zama cikakke ba kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man aslafa, wato wani hadisi kake cewa kadiman nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah ya kusan ya zo al-Madina, ta cikin garin Madina, wa hum yuslifuna al-hali, su mazauna Madina suna yin lamini fi simari, wato cikin abin da ya shafi ƴaƴan itace, as-sanata was-sanatayni, har tsawon shekara ɗaya zuwa tsawon shekara biyu. As-sanata mansubun bi nazri al-hafiz, asali ila as-sanati ne wa ila as-sanatayni, to da aka cire harfin jar da sai zanzo an yi nasaba akan as-sanata da kuma as-sanatayn da kenan. Ma'ana manzon Allah ya zo ya same su suna ta'amuli da irin wannan mu'amala, mutum ya bada kuɗi bisa ga cewa za a bashi da biyu, ba ma na bana ba na shekara biyu masu zuwa, har zuwa shekara biyu masu zuwa, ko zuwa shekara mai zuwa, ko zuwa shekara biyu masu zuwa. To da ya same su suna cikin wannan, me yake fa kala sai ce da su man aslafa, dukkan wanda zai bayar da lamuni fi samarin, cikin abin da ya shafi an itace, falyuslif fi kadin ma'lum, to bayar da lamunin nan, ya bada kuɗin nan cewa za a ba shi wannan abin da ya saya, fi kadin ma'lum, cikin abin au wanda yake sananne, wa wazanin ma'lum, kain abin da ake aunawa kamar mudu kenan sananne, wa wazanin ma'lum, da kuma nauyi na sikeli wanda yake sananne, ila ajalin ma'lum, ya zuwa ga lokaci kuma wanda yake sananne. Abu nufi ya halatta in zo in bada kuɗin, amma ya kamata na iyakance abin da na saya ɗin menene shi, gero ne ko dawa ko masara ko maiwa ko alkama ko shinkafa ko dabino, sannan kuma kilo nawa nake bukata idan abin da kilo ake aunawa, ko nauyin nawa nake bukata idan nauyin nawa ake aunawa, ko kwano nawa idan da kwano ake aunawa, dole mu iyakance. Shinkafa na saya ba wani abu, ba gero ba dawa, karin sai amfanin gona a dunkule ba tare da na bayyana wani irin nauyi ba. Haka idan abu yana da nau'ika a cikinsa ga babban jinsi, yanzu misali gero jinsi ne, gargashinsa akwai nau'ika ko ba haka ba? Haka idan ka ɗauki wato ainihin masara jinsi ne, gargashinta akwai kala-kalan masara, nau'i-nau'i, akwai suke fara akwai ja, haka dawa akwai farar dawa akwai ja. To dole ne lokacin da nazo zan kulla cinikayya din, kar in ce amfanin gonar ka idan ba san kowanne ne ba. Haka kuma kar in ce gero kaɗai idan ba san wani irin gero ba. Kar kuma in ce dawa kaɗai, zo da sun na yi bayanin jar dawa. Buhu ɗaya mai kwano 40, ko farar dawa buhu ɗaya mai kwano 40, ita na saya kan kuɗi nawa, bisa ga cewa za ka bani idan ka girbe amfanin gona, ko za ka bani nan da shekara ɗaya, ko za ka bani nan da shekara biyu, ni in baka kuɗin yanzu kai kuma in shekara ɗin tayi ka bani, ko in shekara biyu ɗin tayi ka bani, ko mai sani da kyau. Dole sai an bayyana abin ta hanyar sifarsa, sifar da za a iya kiyaye ta, kai za ka iya kiyaye ta, shi ma zai iya kiyaye ta. Amma idan aka faɗi sifar da ba za ka kiyaye ba, kawai in ce amfanin gona ta iya yiwuwa a zuciya ta yana nufin shinkafa, shi kuma zo bani masara, kaga sai rigima ta bazu. Shi yasa tun wurin kulla cinikayyar sai a yi bayani tilla tilla da kiɗi, sannan kwano nawa idan mun riga mun ayyana cewa shinkafar iri kaza ce, ko masara iri kaza ce, ko alkama iri kaza ce, to kuma kwano nawa, to kuma kwanan ai akwai bamban da kwanan wani gari da kwanan wani gari. Dole mu bayyana kwanan garin ku ne, ko kwanan gaza, ko kwanan wani gari kaza, an fahimta ko? Idan kuma nauyi ne na sikeli, to na kilo nawa ake bukata? To dole ne wannan kullu cinikayyar bisa da haka, shi ne ma'anar man asrafa fi samarin, wanda duk zai yi mu'amala ta wato lamuni cikin amfanin gona, falyuslif fi kailin ma'lum, ya kulla mu'amalan nan ta lamuni cikin wato mudu sananne, cewa mudu kaza kake bukata ga girmansa, kai ka sani, shi ma wanda za ka saya wajen saya sani, wa wazanin ma'lum, da kilo na nauyi ko nauyi na sikeli sananne, ila ajalin ma'lum, ya zuwa lokaci kuma ƙayyadajje, kar a ce kawai zuwa kaka, dole a ayyana wata. To a nan gudun cewa sun samar da suke cewa matuƙar abin da za a yi bai kai shekara ɗaya ɗin ba, to in za a ayyana lokacin, a faɗi lokacin da kakar abin a lokacin ake tsammanin ta. Ina ba ta amfani ta. A faɗi watan da yake an fi tsammanin kakar wannan amfanin gona za ta zo ne cikin wannan watan, don ya tamakkana min taslimihi ilaik, don ya samu damar mika abin gare ka. Dan idan aka faɗa cikin lokacin kakarsa ba ta yi ba, kaga abin bai samu ba. Ina fatan kun fahimta. Yanzu misali idan muka zo yanzu muna cikin farkon watan Afrilu, karshe-karshen watan Zulhijja, cikin wannan shekara ta 1420, sai muka kulla cinikayya da kai bisa ga amfanin gonarka da zai zo nan gaba, amma sai na ce cikin watan August, ko in ce Rabi'ul Awwal misali, ko in ce Rabi'ul Tsani. Yanzu kuna tsammanin a Rabi'ul Tsani ko a Rabi'ul Awwal an girbi? Kaga ba a yi ba, ban faɗa abin lokacin kakarsa ba. Yanzu mun kulla cinikayya kan abin da lokacin zai baka da ikon likawa. sai ka ce a'a ina laifin da aka yi wato ainihin cikin watan Juma'a ula ko cikin watan Juma'a da saniya ko ma farko farkon Rajab kowa daga san a lokacin nan dole amfanin gona an rage an kan wani kuma to sai a faɗi lokacin da ake tsammanin kakarsa yayi za a iya miƙawa wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wa Abdurrahman bin Abza wa Abdullah bin Abi Awfa radiyallahu ta'ala anhuma qala wannan hadisi an karbo shi ne daga sahabbai guda biyu na farko Abdurrahman bin Abza na biyu Abdullah bin Abi Awfa Allah ya kare da a gare su qala su biyun sun ce kunna nusibul ghanaima mun kasance muna samun ganimomi ma al-maghanima mun kasance muna samun al-maghanim ganimomi مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد من زنغ الله تردد من الله ثبت جريش وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام كما يكسن شيء وأنسو منه ما شكي منه من كسر الشام سكن زمنا الأنباط كذا وتجمعين نكلم النبيض وتشين منه بي كودك سنجي ياسا لما أكسكو يتي الأنباط جمع نبيض وهم قوم من العربي سو نبيض إنه وأنسو متعنين يتكين كبير الله ربوا دخلوا في العجم suka tare da zama cikin ajamawa akan ce ajam ga dukkan mutumin da babu larabe ba waqtalafat ansabuhum da haka sai dangantakar su mata larabcin gaba daya ta rikice ta sarkace ta takuɗe da dangantaka ta ajamawa saboda auratayya da kuma dadewa da zama summu bizalika an samu su suna al-anbat saboda me lima'rifatihim bi anbatil ma' saboda kwararru ne wajen sanin mabugar ruwa suna yin noma na rani ayyustikrajuhu ana nufin fitar da ruwa daga mafugarsa likasarti ma'alajatihim al-falaha saboda yawan yadda suke mu'amala da wato noma shi yasa ake kiransu al-anbat da haka dai al-anbat ka ita manoma kawai wa kana yatina anbatun min anbatish sham ya kasance manoma cikin manoman sham sukan zo mana fanuslifuhum fil himta sai mu ba su lamuni cikin abin da ya shafi alkama wa sha'ir da kuma wato amfanin gonar sha'ir wa zabib da busasshen gina wato ba su kudin yanzu cewa idan kakar waɗannan al'amura sun yi su kawo mana su wa fi riwayatin a wata riwaya wa zaiti kai har ma muna ba su lamuni mu ba da kudin zai na wato mai na itacen zaitun cewa idan kaka yayi sun taso mana shi kakar su kawo mana mu ba da kudin yanzu ila ajalin musamma mukan yi haka da su zuwa wani lokaci sananne kaila sai aka ce akana lahum zar'un lokacin da Abdurrahman bin Abza da Abdullah bin Abi Awfa suka fito wannan zance sai mai sauraron su yace akana lahum zar'un sun wadancan manoma da kafada na kasar Sham sun suma suna yin noma suna da abin shukawa qala sai shi mai magana wadanda aka yi wa tambayar suka ce ma kunna nas'aluhum zalika ai mu ba ma tambayar su ma cewa wai me kuke nomawa mu dai zamu faɗi me kuke so amma ba mu san menene a gonar su ba mu dai zamu faɗi idan kaka yayi muna san alkama buhu biyar muna san sha'ir buhu uku muna san zait wato mai na zaitun kaman garwa daya ko garwa biyu ko uku nawa ne kudin sa zuwa lokacin kakarsa ku bamu sai mu dauki kudin mu ba su amma ba mu da tabbas shin suna da wannan gonakin ma ko ba su da su amma dai mun faɗa abin da muke so ya rike su kuma su je su kawo mana ina ba ta kun fahimta to waɗannan hadisi guda uku a cikin wannan babi su ne suke da alaka da abin da ya shafi as-sala ku ɗanya guri kaɗai in karanto mana sharɗan da ake buƙata wajen irin wannan cinikayya ta as-salam daga cikin wani littafin daban wanda ya yi ƙoƙarin ya tara waɗannan sharɗa a wuri guda don sauƙaƙewa mai karatu shi wannan as-salam yana da sharɗa sharɗi na farko in ribatu sifatu sil'atin musallamu fiha wato halin da kake so ka saya dole ka faɗi siffarta wanda mun yi bayanin wannan ka ce alkama kake so ko dawa kake so fara ko ja kaga bayanin dawa kai bayanin jinsi dai idan ka barka cikin taro amfanin gona dawa da gero da waye kusin shiga amma sai kace dawa kan ka bayyana jinsi sai kuma kace fara kan ka bayyana mai nauyi dole mutum yayi bayanin sifa na abin da yake son ya saya sharadi na biyu zikri jinsil musallamu fihi wa nau'ihi kina abin nan ka ambata san kai bayanin dawa kake so nan kai bayanin nau'in da sharadi na uku zikrul qadri musallamu fihi bi kailin aw wazni ka bayyana abin da kake so din adadin abin da kake bukata na dawan nan ko na alkaman nan ta hanyar mudu kace mudu biyar ko kwano 40 ko kaza amma mudu na aunawa ko kuma nauyi kace kilo kaza kake bukata dole ka bayyana haka ash-shartu ar-rabi sharadi na hudu zikru ajrin ma'lum dole ka faɗa lokaci sananne da kake son wannan abin idan abun bai kai shekara ba kamar yadda muka faɗa malamai suka ce ya dace ka faɗi kakarsa lokacin da in yayi za a samu amma in ya kai shekara ko har zuwa shekara biyu tun da annabi ya yi da ayyar na shekara biyu to wannan zaka yi fadin ko wani lokaci ka dama sama da wannan ko da ba lokacin kakarsa bane tunda kila kakar ta zo ta ke ta haso bi kafin ajalin ya zo kun bayyana wannan da kyau الشرط الخامس أن يقبض الثمن تاما معلوما لقدار في مجلس الأدب إذا تشيوا النمي أنفانون بنا فأبا شخدم سيمزي تكيكي هذه جهودا زمان خدقوا كل سنكية كيف كل سنكية ينزو كتير تبرين جيكي لأن كامو خدق بانبون مجي إنا لبقوا مزيكي سيكاتيكي وعلى كل المحظور زيكي سيكاتيكي دورة في أول الكباش كنين يتاجي كيف كل سنكية ينزو bisa ga cewa naira 5000 ne sai ka ba shi 5500 duka da cewa zaka je gida ka dauko 5000 dole abin da akai sanakayya din ka ba shi yanzu nan ba tare da ka ƙara ko ka rage ba an gane ko sharadi na shidda ya zanto cewa wannan abin da ka ba shi din nan an yakuna al-musallamu fihi ghayr mu'ayyin bal yakuna daidan sirrima fala yasihu as-salamu fi darin wa tajra li anna al-mu'ayyana qad yutlifu qabla taslimihi fa yufawwid al-maqsud wa yakuna al-wafa wa taslim al-silah al-musallam fiha fi imkan al-aqd in kana yasluhu li dhalika fa in kana la yasluhu kama law aqad fi barrin kaza 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 ya zanto wurin da aka kulle tilkayya saranne ne wurin da kuka kulle tilkayya ma'ana wuri ne da idan an tashi karba kuma anan za a karba kofar gidanka ko kofar gidana ko rumfar kasuwarka ya zanto wurin karba da wurin bayarwa sun yi tarayya da yadda juna ina fata an fahimta ko kuma idan sun sha bambanto ya zanto wurin da aka ambata din nan zai iya yiwa ga mai kamata dan abinda za su ki kawo wannan irin wannan tunakayya ta iya tasowa kuna cikin tafiya kai dake a jirgin ruwa ko a kwale-kwale ku kwalle tunakayyar ku a cikin jirgin ruwa yanzu a ce idan aka tashi bayarwa kuma sai an sake komawa cikin jirgin ruwa kaga zai wahala ki to amma idan ba zai iya yiwa ba wato ba rumfar ka bace ba rumfar ka bace akan hanya kuke to sai ku ayyana wuri wanda yake kowa zai iya kai za ka ski zai iya kawo maka wurin ko kai za ka iya karɓa a wurin wanda yake ba za ku wahala da juna ba kenan to waɗannan dai kaɗan kenan daga cikin hukunce hukunce da suka shafi as-salam ko as-salaf
assalamu alaikum wato malam idan muke yi akan sirri ma'azin lokacin kuma ya kasance
kuɗin abu ya sa shi kenan ba za ka ba dai kun kulle da kai ba ta gurin ai in kana mu'amala da harkar kasuwa da ma ka san kudi na iya karuwa ko rabuwa dan haka farashin da zaku gina kasuwanci akai ka sanya farashin da ka san ba za ka kwana a ciki ba amma yanzu misali ko kulle da kai akan cewa buhu guda na alkama ya zanto kudin sa misali naira 2000 sai kuma kafin lokacin karba sai ya zanto ya karu ya yi tsada ana kai dukiya kasuwa naira 3000 ba hali ka kara masa abinda kuka yi kai a farko akan shi zaka ba shi domin inda a ce shi ya saya naira 2000 ya baka sai kuma lokacin ka kasa ya alkama ta faɗi su da 1500 kai kuma za ka bashi 500 ta da za ka rike wancan shi ma haka sai ya rike wancan don haka abin da aka kulle su da kai ya ba za a ƙara kowa rage wuce ka fahimta wancan am ne wannan ka kamar yadda kuma muka shafa da lata aru da bainal amul qa wancan da mun ma hukunci ne yace kar ayi kaza cikin harkar kasuwanci kaga ya hana anan sai aka ce bance guda daya to sai zanto shi kadai wannan ya halaka saboda dalilin da yake da shi na musamman duk abin da ba wannan ba kuma yana shiga ka kashin wancan hannun na farko da muka fi akai la tabi ma la ta illa duk da cewa wannan sai cikin malamai kamar ibnu kayyim ba yana ganin wannan bai shiga cikin babin malafa inda ka ba domin abin na wurinka ni ga wata kace sai wani lokaci kamar yayi kama da bashi shi yasa ya karfi sunan as-salaf din wanda bashi ne sai dai zama cikakken bashi gaba ɗaya ba haka gaba ɗaya yana da kamanceci na da bashi na da kamanceci na da sanatayya na'am wa alaikum salam a nan gurin yadda za ku yi tunda har wani abu ya ragu yana da dama ya kara ma lokaci kan cewa za ka tada masa sauran a lokaci na gaba sai kusan ya sabon lokaci ya karbi wannan bisa ga cewa sauran kuma zuwa lokaci na gaba yana da dama kuma ya karbi wannan da ke hannu sauran abin da baka cika masa ba a yi girgiza kudin sa zai zama nawa kamar masa da kudin sa duk wanda kuka cikin biyun ya yi alaikum salam
ta ce ba su a cikin da suke ganin har su sami ba wani abu da aka wata da ne da zai kawo kasuwa da tara ce ko ta wani
me zai kawo ko gashi har ka samu amma da lokacin nan duk da gashi an shuka ta barga an girbe ba an san farashin da ba kasuwa na wannan ranar idan ka tsaya ko ba an san farashin da kasuwa ba ai shi farashin kasuwa yake magana shin farashin kasuwa yana da tasiri wajen mu kullar mai cikin ko mu rushe shi farashin kasuwa ba da wannan tasiri abin da mun kullar da mu da take akai ya abin da ke wa alaikum assalam ba ba ta izini ba da da nufo kai ba ta izini ba da wannan ba izini ne kamar da ya lokaci na ga wadansu malaman suka ce ko dai sun tattauna kan wannan matsalar cewa meye mafi karancin lokacin da za a yi yansa matakar lokacin da ba yanzu ba ne ba ko nan da awa ɗaya ne ko awa biyu ko awa uku suka ce ya halatta eh wa alaikum salam babu laifi ne mu shaida sai ya fita cikin umumin kasuwanci Allah kuma ya ce wajidu idza ka daya atum ko ya kafa shaida cikin harkar kasuwanci na'am dole sai wanda aka san shi da noma ko da ko a wannan shekarar bai noma wannan abun ba eh ko amma ba an ce ba an ba ne manoma ne ba an fada farkon hadisin manoma ne malamai suka ce fadin sa cewa fal yuslif fi kailin ma'lumin wa wazanin ma'lumin ila adalin ma'lum fi kailin ma'lum wa wazanin waɗanda suka ce ma'ananta au wazanin ma'lumin domin idan mun dauke ta ma'ananta nawa sai ya kasance yaksar jama'a kamar dole ne abin da za a bayar da lamuni a ciki ya zanto abu ne da ana iya auna shi da mudu kuma ana iya auna shi da sikeli wanda ba da au bane ba zai iya daukar wannan ma'anar shi sai suka ce kailin ma'lum au wazanin ma'lum wa bi ma'ana au وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى رواه البخاري وانا حديثي ان كربو daga ابو هريره الله تعالى يرضى عليه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم daga manzon Allah sai ya da mutun Allah tabbata gare shi ya ce man akhadha amwal an-nas wanda bai karbi kudin mutane a matsayin bashi yuridu ada'aha manufarsa shine ya samu ranar lokacin biya ya biya da niyyar biya ya karba adda Allahu anhu to Allah zai biya masa mene ne ma'anar adda Allahu anhu suka ce Allah zai sauƙaƙe masa hanyar biya din matakar ya karba a zuci niyyar sai biya ne ba ya cinye ba to sai Allah ya hore masa abin da zai biya wa man akhadha yuridu itlafaha wanda ya karba da nufin ya cinye kudin ba wai ya biya ba atlafahu Allahu ta'ala da shi kuma Allah zai lalata al'amuransa gaba ɗaya ya cire masa albarka cikin al'amuransa duk wanda yake manufarsa shine karɓa shi mutane ya cinye ya murjihi ya hana to sai kaga kuma Allah ba zai sa masa albarka cikin al'amuransa ba wanda ya karɓa yana ganin riba kuma Allah zai biya masa shi ne kace Allah zai biya masa ma nasu ya hore masa hanyar biya waɗansu malaman suka ce ko da bai hore masa hanyar biya nan gurin a lahira zai biya masa wa alaikum salam ya ka fi kudin mutane sai ta fi sau biya ya je zauna duk shekara sai zo gida ya dan rage bashin da ya karba kuma ya tafi komawa to kana maganar azamansa da yake na wancan lokacin idan ya aikin hajji aikinsa karɓar bai ne karɓar bai ne mana me zai hana a karɓa ashe yanzu da ta fi sau biya ba aikin hajji ta ba ya je neman kuɗi ne sai zama ya kama sai a can lokacin hajji ya yi kuma yana da ikon yi kaga zama dole ya yi tun da limanin sa'a abin nan ne wallahi da nasu hijjil bai tumanin sa'a a ilaihi sabila ya zama dole ya yi na'am alaikum salam wani bukari wani aslafa fi shay'in wato wanda zai yi lamuni cikin wani abu wato a yamakon fi samarin sa ka ce fi shay'in to idan mun dauki ma'anar fi shay'in cikin wani abu wannan abin kowane iri ne kenan ba lalle ne zanto amfanin gona ba kamar yadda wasu malamai suka dauke shi wasu malamai suna daukan samarin shine ke fassara shay'in wa alaikum salam
ba wani kuma da ya yi ta cewa ga wannan ne ya yi ta kuma an yi ba wani Allah ya ajiye mana ya
ana kuma sai a lahira, amma a duniya ai kowa zai baka hukuncin ka warware musu. Allah na daura maka kai hukunci ne cikin abin da ka iya sani a zahiri, to yanzu baka san shi ba sai ka yaya ai ba dole bane ka kai hukunci. A kyale sai a jikin wannan ubangiji da Allah shi kai zai warware matsala. Mutane sun kulle kana kai a ubangiji a cikin harkar wannan ya karba hakin wannan yaya abin nan, kuma daga baya jirgin ruwa ya nutsu da su suka mutu gaba ɗaya. Ya za ka sani ai yanzu ka sani ba abin ya faru ba za ka sani ba. Idan ku har ka sani kenan a ce za ka iya hukunci. Na'am. Kamar ya ci bazar cutar ba da halin da zai biya kudin abinan din idan kana kan amfanin gona sai ku kulle cinikayya din sai rinka baka da kayan noma. Idan ba amfanin gona kun ci su wace sai da amfanin gona ne baka kudin tunda har ina noma yana da abin da zai je kenan. Sai dai kawai in gina da kisa amfanin gona da kuma wannan cinikayya ce sabuwa ba ta da alaka da wancan bashi. Na'am. Sai a sake daga lokaci na gaba. وإن كان ذو أسرة فنزلت إلى ميسرة. وعن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله إن فلانا كدم له بز من الشام. أن كربت عائشة الله قال الداء قريتا. تتي إن فلانا كدم له بز من الشام واني. ونوع صفات باقي كلا بز يا زومة من يواد كتر الشام. وتكمت أنك سواني يا يقود أهكا ومسو يا بدك. شي بز نوع نوع من ياجي. Da ake amfani da shi yana da kaushi haka yana da sauri ana amfani da shi lokacin sanyi dali. Sai suke faɗa manzon Allah wannan bawan Allah fa yayi order tufafin baz da kasar Sham fa law ba'atta ilayhi ina ma ka aika masa fa akasta minhu thawbayn nasi'atan ila Maisara ka karbi ko da tufafi biyu ne ba shi zuwa wani lokaci cewa ka biya shi. Sahabbai su cewa annabi wannan shawara wato sai ku fara annabi na fama da karancin tufafi sallallahu alaihi wasallam kuma sun san baya da kudin da ya saya kuma su ma masu maganar ba masu kudin da za su iya sai mata ɗin bane ba sai suka ce me zai hana ka karɓi bashi daga baya sai a biya shi tun daga shi ya kawo sababbin kaya daga kasar Sham. Nasi'atan wato ya zanto rance zuwa wani lokaci na gaba ila Maisara har ya zuwa lokacin samun sauƙin biya fa ba aka ilaihi manzo Allah sai ce eh lallai kan wannan shawara ce mai kyau sai tura da ake cewa biya karɓo min tufafin kaza a kaɗi kudin kuma ni zan biya lokaci na gaba famtana sai mutumin ya hana yake ba zai ƙara ba. Daga adalci shari'a musulmi yanzu ko wani yawo aka ce a ce gwamna ko wani minista ya zagaya ya yi gidan kai ke yana so ai kuma tafin hankalin ya tashi. A cikin hadisin dai ba a yi maganar cewa shi musulmi ne ko ba musulmi wani ba. Yayi lamba da ya kasa yake kana yahudiyyan min ahlil madina shi wannan mutum bai yahudi ne cikin mutanen madina. Wa rawal bukhari an anas an annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam rahana dirahu inda yahudiyyin ala sa'im min sha'ir wannan hadisi ina jin zai zo nan gaba amma dai bari mu karanta. Yace bukhari ya ruwaito hadisi daga anas bin malik annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ta da wannan tabbata gare shi rahana dirahu ya kai dinginar sulkin sa na yaki inda yahudiyin wurin wani bai yahudi ala sa'in min sha'irin li ahli bisa ga cewa za a basu sa'i guda na kayan abinci din ya kawo wa iyalin gidansa sallallahu alaihi wasallam. Wa rawal bukhari wa muslim wa tirmidhi an aisha ta qalat bukhari da muslim da tirmidhi sun karbo hadisi da sanadin su zuwa ga aisha Allah ta kare ta gare ta tace mata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dirhu marhunatun fi ba'amin 30 sa'an min sha'ir wannan Allah ya mutu ya bar duniya alhalin sulkensa na can wajen jingina ya bayar da shi duka da cewa za a bashi sa'i 30 na sha'ir sallallahu alaihi wasallam. Wato duk wannan ke nuna wato zuhudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi da kuma wadatar zuci. Bai samu wadatar kudi ba amma yana da wadatar zuci. Allah ya bashi zabi me yake so ka zama an ta kuna malikan nabiyyan ko abdan nabiyyan ka zanto annabi sarki ko ka zanto bawan Allah annabi sai ce bawan Allah annabi yake so in dana sun fada da zaba dana sun fada sai ubangiji ta Allah ba amma to Allah mai masa gurbin fada wadata zuci ai wata biyu a dafa abinci a gidansa ba kuma ba tare da an damu ba sai da ta dubino a cikin ruwa tare da cewa shine ahabbul khalqi ila Allah shi Allah ya kauna a duk duniya gaba daya ashe dan Allah ya hana ka duniya ba shi ke nuna baya san ka ba amma nin nan kana cikin talauci ko kana cikin rashin lafiya wai ka dauka cewa Allah ba san ka wannan ya zo muna na tsoro da Allah irin abin da munafikai ke nake suke yazununa billahi zanna tsaf muna na tsoro ga ubangiji wai kawai dan an hada ka da talauci ko an hada ka da labu sai ka dauka kamar Allah baya san ka ba haka wani ba duniya ba komai bace ba shi yasa ubangiji ta Allah bai dane ya kebance mu ne ita ba dan in ya kebance su da kaka fara ba kuma suna da mai na burgewa a cikin harkar duniya Allahu akbar tarikul fula wannan ya zama riba duk wanda aka karbi bashi da aka kare ruwa a cikin wannan ruwan ya zama riba riba halal ne bai halatta ba bai halatta ba ai mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai bayar da riba da mai karba da shaidu da ko mai rubutu da Allah ajiye su saboda haka mutum da zai je banki ya karɓi bashi ba mutum ya san za su samu ruwa haramun ne don wannan ruwan idan ya bayar ya fita cikin la'antar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk bashin da yake akwai ruwa a cikin haramun ne mutum ya karɓa duk bashin da yake akwai ruwa a cikin nassan ya zama riba da nassan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ba da jefuna wai a matsayin a san ruwa a ciki? To wannan kuma daban wannan mun yi maganarsa a darussan baya ko? Maganar cewa a bayar da farashi biyu ga haja in kudi hannu ne naira dubu amma in ba shi ne zan baka dubu ɗaya da ɗari biyar wannan jira ma daga cikin malamai sai Imam Ahmad bin Hanbal da sauran malaman sunna sun nuna halal ne domin cin kayan ne guda biyu ga wancan ga wannan ko kaza wannan ko kaza wancan an gane ko amma idan kawai an baka rance ne aka baka da sunan rance da ba ne muka biya kudi hannu dun ba an baka rance ne kuma aka samu ruwa a ciki to ya zama haramun kenan aikin hajji ya yanka raƙuma kusan 160 da kansa ya yanka sauran an yanka ta wannan ba ya san karo da wannan cewa ya ci bashi don za ka iya samun kanka wajen na kai da kuɗi wata rana babu a cikin rayuwa mutum nawa kasu ne masu kuɗi yanzu kuma sun talauci za su yi kai buwa to kuma to balantana sai annabi ba su kan cewa yake ba a da bebe ne mutum zai iya samun kudi wata rana kawai bayar da abdurrahman bin awf lokacin da ya zo madina ya bayar da komai amma kuma daga bayar ya yi kudi to wani zai iya samun kudi daga bayar kuma ya koma talaka wani lokaci kuma yana talaka wani lokaci ya samu kudi cewa annabi ya ba da kyautar wannan ai lokacin da ya bayar da kyautar wannan kuma don ayar mazanin ne na gaza su ne kuma ya raba har da kuma ɗabi'a na'am da ƙarin ruwa aka shi wannan akwai tabbaci cewa ka ƙarin ruwa aka yi kaga ba ƙarin ruwa wanda biyu ana sayar da abu 150 sai aka ce za a karma 700 garin ka biya kaɗan kaɗan in za ka biya kuɗin hannu 150 in ba shi dai ba 1700. To sai dai bambanci tsakanin su da maganar da su shi wannan na 1700 din ba na gatarin ka bayarwa da kadan kadan ne har ka biya. Shine abin da kake wannan zamanin shi kiran ka al-bay'u bit-taqsit. Al-bay'u bit-taqsit. Marubuta na wannan zamanin sun yi rubuce-rubuce da gaskiya kai masu tarin yawa. Sai Sheikh Muhammad Nasir Ibn Albani yana ganin wannan riba ne haramun. Sheikh Ibn Baz kuma da dukkan malaman kasar Saudiya ba ta wasu wannan ya halarta. Da haka yin duk mutanen da su ne suna hawa mota a Saudiya galibi ba shi ne. Na wannan albayu da taksis ne. A sayar maka da mota kan za ka rinka biya da kaɗan-kaɗan cikin shekaru biyu ko cikin shekaru uku kwana maka wancan haka. Wallahi dai zahiri idan ka gama asusul adilla na malamai ne san ta shi ya fahimta. Ba za a rufe riba a ciki ba koyaye. Cikin albayu da taksis.
Ma'aikatan banki ne da suka rubuta irin wannan ba zan tuba. Ya yi matsayin su.
Me za mu ce ba mu karanta hadisi a baya ba? A babu yadda muka iya da wannan. Wato mu muna da rauni ne da yawan gaske, amma ba don haka ba bankin musulunci shi ne sai ya kamata a ce an yi shi a Najeriya. Amma muna da rauni ne, wato kwakwalwarmu ta an riga an tarbiyyance mu akan muku akan sai dai ne biyayya. Mu kwakwalwarmu ba ta kirkirar al'amura. In ba haka ba sai mu zo mu tsara tsarin tattalin arzikinmu na musulunci ba, gashi muna da komai. Amma ta dai mai turma a matsayin larura da rura da rura, banki nawa ne wanda yake na musulmai ne tsantsa ba sai na arne ko daya ce. Suna da yawa. To shi musulmin ya juya kuma idan da gauri ke ya daina riba. Shikenan. Ya kawo tsari na musulunci. Ba shikenan ba. To amma zuciyar ta riga ta abin nan. Wa alaikum assalam. التقصير بالقاف والسين والطاء التقصير معنى أن تدفع الثمن قسطا قسطا في مئة تقصير يا عزيز ما يا عزيز ما كمر يا أنا من مرجع مني مجانا تنيسي تنيسي دازم مني مجانا سوى وانا يا هلتا na faɗa maka cewa wanda za a ce ga ke idan kuɗi hannun ne na dubu idan ba shi ne 1,500 daga nan zuwa wata ɗaya ya halatta wannan mun gama da su amma wannan na bit taksir wanda za ka rinka biya da kaɗan kaɗan shi ne muka ce da yawa daga cikin malamai sun yi rubutun bai halatta ba. Alaikum salam. Ya zama bai bit taksir ke nan. Ya zama bai wa bitta kafin ke wa na bi hurera ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam az-zahru yurkabu bi nafaqatihi idha kana marhunan wa labanu ad-darri yushrabu bi nafaqatihi idha kana marhunan wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa rawahu al-bukhari. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Huraira, Allah ya kare yarda a gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace az-zahru yarkabu bi nafaqatihi, abinda yake nufi da az-zahru dadan baya, amma sukan kawo az-zahru suna nufin abin hawa wanda ya shafi doki ko rakumi ko jaki ko alfadari, wanda galibi in za a yi tafiya ko dai a haushi ko a tora masa kaya, to shi ne az-zahru. Shi az-zahru abin hawa wanda ya shafi dabba, yurkabu bi nafaqatihi, ya halatta a haushi sanadiyyar ciyar da shi dusa da ake da ruwa da ake bashi, idza kana marhunan, in ya zanto an baka shi jingina. Wa labanu darri, haka kuma nono da zaka tatsa na dabba, yushrabu bi nafaqatihi, ya halatta mutum ya sha, idza kana marhunan, in dabban nan ya karbe ta ne a matsayin jingina. Wa alal ladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa, shi wanda zai hawa dabbar ko ya sha nonon ya amfani da shi, dole ne ya ciyar da wannan dabbar. Abin nufi a nan gurin kenan, ashe ana iya yin jingina da dabba, to kuma dabban nan idan an karɓi jinginarsa, to ya halatta kai tunda za ta ci maka abinci ta sa maka ruwan sai maka kaza sai maka kaza, to ya halatta kai kuma ka dan hauta ita dabbar idan ta hawa, to ko ka tatsi nonanta idan wanda za ta tatsi nonanta bi muqabil ma anfaqta alayha, a madadin abin da ka ciyar da ita wannan dabba din. An gane wannan hadisin ko? Wannan hadisi rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ana zuwa to amma mun samu wani wato jiya mun yi magana cewa wannan mun riga mun gama da wannan tunjiya in ce ba za mu kasance mota da jaki ko kola su ba idan ka je mota za ta maka ko ta mutu dan baka ba ta fitar ba na'am me ya hana ya halatta da wallin da shafa al-intifa ake bukata fi kulli nau'in min alwa'il intifa al-intifa kuma kalma ce mai fadi shi shi ne amfana da shi ko sai ruwaya ya halatta tun da shi ke da ita wa alaikum salam shi wanda zai kabarin da nasa aikin yake za a yi yadda ta fitar da yi to wake biyan su ma'ana na gani na gani wato sai ka sama abokinka sai ka sake a wajen tunda ba wani tsari a Najeriya ba a gane ba ma ba kai ne na gani shi sai ya barka kasa kuma dama shi ne zai rubuta cewa ka zo ko ba ka zo ba haram ayya san kaida ba za ku ba ka ba ka karatu ba shi kuma sai ba ka ba ya tambayar ka sai kuma kaje kana karatu kuma kaje kana karban albashi kuma akan aikin da baka yi ba har ma fi yi ki cewa haram ba ku ka tuma ne ko ta ne ba ya ta awu ne alai ismul udwan ai ba ki cewa dole sai ka gabi ya ta awu ne kan aikin barna shi ma yana da nasib na zulubi وعليكم السلام نعم amma doka bata baka dama bata hana ka baka je karatu dokar bata hana ka baka je wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yaghlaqu ar-rahanu من صاحبه الذي رهنه له رهنه له ظلمه وعليه جرمه رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات الا ان المحفوظ عند ابي داود وغيره ارساله وانا حديث عن ابو هريره يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه لا يغلق الرهن ba a kwace abin jingina min sahibihi daga ma'abocinsa alladhi rahanahu wanda ya bayar da shi ba a kwace masa shi ma'ana idan na zo ka ba ni bashi na naira 1,000 ko naira 2,000 sai kuma na ba ka rediyo na a matsayin jingina to ba za ka kwace min rediyo na ba kawai daga jingina min sahibihi alladhi rahanahu an gane ku lahu gunmuhu wa alayhi gunmuhu ma'ana zaman wannan abin a wurinka ba shi ke nuna ya zama mallakarsa ba ina ba da kun fahimta idan ka ba ni baki naira 2,000 sai na ɗauki rago na baka nake ajiye minti a matsayin jingina ko tinkiya a ajiye a matsayin jingina kana bata abinci kana kan mamanta ba shi ke nuna tinkiyar nan ta zama taka ba har yanzu nan dai sunanta ta wuce da haka yace la ya zalaka qur'anu ba a kace abin jingina min sahibihi da jama'a abokinsa mamallakinsa Allah zai rahana ko wanda ya bayar da shi jingina din lahu gunmuhu yaduwar wannan abin ta ma'abucinsa ne wa alaihi gurmuhu na kasarsa kuma ba ta abin nufi idan na baka saniya ko tinkiya ko akwai ya jingina tana wurin ka kana kebe ta shi ke nan sai ta haihu wannan abin da ta haifa na waye na wannan ne ma abucinta sai ta mutu waye ya asara mai kaya haka ne shi yasa aka ce lahu gulmuhu wa alaihi gurmuhu al-gulmuhu shi ne aziyada abin da duk ya dadu na mallakin kayan ne wa alaihi gurmuhu duk na kasa kuma tana daukawa ne kansa shi ne ya asara yanzu kenan ma'ana idan mutum ya baka jingina ta sa ko ta doki yana wurin ka kana sayar da shi kana hawa sai kuma ya kasance karar kwana dokin nan ya mutu
sikatun marwaita wannan hadisi dukkan sikatun ne illa annal mahfuza sai dai abinda aka kiyaye cikin wannan hadisi inda abi dawud da ghairihi wurin abu dawud da wurin sa hadisi ne musa wato bai kai bai inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam mursal shi ne tabi'i ya ce annabi ya ce tsarin cewa shi bai ga annabi ba ko kuma bai gamu da annabi ba to hadisi mursal ne hadisi mursal kuma yana cikin dangin hadisi da'ifi wanda suke kafa hujja da hadisi mursal shi ne imam malik ibn al-zabu hanifa amma imam ahmad bin hanbal da imam shafi'i ina ganin mursal kismin da muna samun hadisi da'if. To koda sanadinsa ya zanto cewa zai hukunta cewa da'ifi ne, amma ba dan hadisin ta yi shiga karkashin fadin wadansu ayoyi ko wadansu hadisai, kamar hadisin ad-damanu bil kharaj ko al-kharaju bid damat, wanda mun karanta shi a baya, ko al-kharaju bid damat, wato kana cin ribar abu ne, in ya zanto zaka yi me, zaka dauki hasaran sa. Wa alaikum salam.
Da dama mutum ya haɗu shugabannin
bashi shi da ruwan kwanan da dama mutum ya yi abin da ya kana haɗu. Da dama mutum ya yi ce shi ba zai biya ba, kana nufin idan banki sun bashi, to za su gyara su banki. Mafi kyau kawai kar mutum ya je banki. Da rufin asirin da zaka zai karɓi bashin su, amma ba za su kyale ba. Abin da bai dai abin da ake jin tsoro kar banki zai tsore ka, shi ne matsalar ka. Wato abu ne kuma mai sauki, kawai abin da ake bukata karfin imani da tawakkali da yarda da Allah, shi ne fa kawai. Amma yanzu bankuna idan aka ce an juye da su sunan musulunci shi ke sai da mutashin hankali, sai karshen wai menene ake jin tsoro, mai mutane suke jin tsoro. Yanzu da ba a juye da su ba sun zama musuluncin, aka tara riba aka tara riba, wani banki ne wanda bai yayi ya kare ba nan kasar? Daɗe ne, idan ka samu bankuna goma a nan kasar sai ka samu takwas sun sa samun kansu cikin matsalolin kuɗi, waɗansu ma su kare, waɗansu ma a rufe duk da ribar da komai da ake karɓa. Saboda abu ne wanda yake ba mai albarka, bayan hukun Allahu riba wa ribi sadaqat, riba gaba ɗaya Allah na tafiyar da albarka ta yi lalata ta, kaga kuɗi shin amma ba su da amfani lokaci guda da kasan an cinna musu wuta. Duk abin da mutum ya nema ba ta hanyar da Allah ya tsara ba, sai kaga babu albarka cikin abu. Ka duba yan fashi tare mutane su kwace miliyan ɗaya dubu ɗari da dubu ɗari na, kuma har yanzu kuma suna nan cikin talauci cikin wahala, saboda abun ba mai albarka ba ne ba. To haka waɗanda suke sata cikin gwamnati su sata su yi karar su yi karar su yi karar, kuma ka samu kuma suna nan dai ba bambanci tsakanin jiya da shekarun jiya. Duk abin da mutum zai yi ya nemi yardan Allah a cikin, sai Allah ya sa masa albarka. Duk abin da mutum bai nemi yardan Allah bai ce dabara sai ɗauka, to wallahi dan Allah sai Allah ya kyale mutum da dabara, sai dai ya za'a yi, ina za ta kai shi, ina za ta kai shi, ba inda za ta kai mutum, ba inda za ka kai mutum. Da haka ya zama wajibi shugabanninmu na musulunci su yi kokarin kafa bankuna na musulunci, ya zama tilazi yin haka, larura ne cikin larurar rayuwa, dole ne cikin dolar rayuwa a yi wannan. In ku ba a yi ba, wallahi riban nan da ake ci za a ji a samu bugi. Alladina la ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, wanda idan mutum ya tashi daga cikin kabari cikin maye zai tashi, yadda ka san mai farfadiya wanda aljanu ke dukan shi su buga da kasa, haka masu riba alaman tashin su kenan a filin tashin kiyama. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أبنى ما تكرموني ما تكرموني سر سر. عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا أو الرواية إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وأن حديث أنكر برد أبي رافع يتي من زغل سسن استسلف من رجل بكرا يا كربي رجل رقمي أو جمع نمتم سنكي أكي rakumi nawa ne yace kaza, da sai manzo Allah ya karba cewa zan baka kudin lokaci kaza, ko kuma zan baka rakumi lokaci kaza. Fa qadimat alayhi ibilun min as-sadaqati, sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam rakuma na sadaka. Fa amara Abu Rafi'in an yaqdi ar-rajula bakrahu, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abu Rafi cewa dauki cikin rakumin sadakar dan ka biya wancan bawan Allah. Fa kana, sai mutumin yace, sai shi Abu Rafi yace la ajidu illa khiyaran rabaiyyan, na bincika da cikin rakumin ban samu ba illa khiyaran, sai wani wato ainihin rakumin da ake kiransa khiyar rabaiyan, kuma rabaiyan abinda ake kira daga shi nan ya fassara shi a kasa ko yuqalu lizakar min al-ibri idha talat raba'iyatuhu raba wal unsa raba'iyya wa zalika idha dakhala fi as-sanati as-sabi'ati shi khiyar zababban rakumi kenan wanda yake mai koshin lafiya raba'iyyan kuma wanda yake cikin shekara ta bakwai suka ce raba'iyyan ga dabba ko ga rakumi idan ya kasance ruba'iyya din sa to ruba'iyya shine haƙura na ban sai zan fassara su ba suka fassara haƙura guda biyu na gaba a sanaya ba su ne za su zanto fikoki ba fikoki ya ga na yab kenan su ne fikoki kun jire sunayensu guda biyu na sama da na ƙasa ɗin nan wanda su ne na gaban guda biyu suna kira as-sanaya daga nan sai ka ɗauki ɗaya a nan da ɗaya a nan wanda ke yusu na sama da na ƙasa a jere haka da juna wannan na sama da na ƙasa wannan shi ne ake kira ruba'iyya ruba'iyyat daga nan sai gaba kuma ka dauki daya anan na sama da na ƙasa su kuma suna ake kira al-anyab daga nan gurin sai sauran da suka rage zai zama nan goma ne nan goma suna ake kira al-adra turami to ku yanzu ba san me za ku kira su ma da wuri ruba'iyya da kun gane Allah ruba'iyya wato sura da za a ga su guda ɗaya shine wa an dai fahimci ruba'iyya ko dai raƙumin da wannan haƙorin ya fito masa sai a kiransa raba'iyyan in namiji dai raba'iyya abu rafi ya ce na bincika ban samu raƙumin da yake daidai da nashi ba sai wanda ya tsira darajar nashi shi an kwaifi raƙumin sa ƙarami yanzu kuma ga wani raƙumi har ya shiga cikin shekaru na bakwai kuma ga shi mai kyau zaɓaɓɓen raƙumi ya ce ban samu ba sai wanda ya fi darajar nashi faƙala sai manzo Allah ce a atihi iyyahu ba shi wannan duk fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an mafiya alherin mutane su ne wanda suka fi kowa iya biyan bashi mafiya alherin mutane kenan su waye wanda suka fi kowa
wannan ya ƙara mana bayani saman ta maganar da aka yi cewa yana tsoron kuma kuma yana jin bashi gashi ya ci bashi kuma ga wasu
wani daga cikin gashi waɗansu sun zo gaskiya ne ina ba ta fahimta yana alakanta maganar da aka da ka tambaya a kai da wannan ainihin ba na ce kai ne ba dama amma dai ba kai ne ke tambayar ba ba na ce a ke zargaba ne ba wato a takaice wannan na nuna idan mutum ya baka bashi naira 1,000 ko 2,000 zuwa lokaci kaza za ka biya da lokacin biya ya sai ka ɗauki 2,000 ka bashi kuma sai ka kawo naira 300 ka ce wannan kuma kyauta ce wannan ya halatta baya cikin ruwa tunda ba a sharɗanta shi ba inda an sharɗanta wajen karɓan bashi ga 2,000 ka bani 2,300 to kaga ya zama mai riba to amma idan ba a sharɗanta wannan ba ya zo ya ɗauka ya baka kai kuma ka ga dama bayan ka biya shi bashi sai ka ɗauki wani abu ka ƙara masa to wannan shi da annabi ke cewa khiyarun nas ahsanuhum wafa'an ko qada'an fa inna khiyarun nas ahsanuhum qada'an mafiya alherin mutane su ne wanda suka fi kowa iya biyan bashi to shi yasa annabi ke duk wanda ya bashi bashi bayan ya biya ka kuma sai ya baka kyauta kuma ta musamman sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muslim ya rawaito وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كربو دي علي الله سكار الدعا قريسي من ذو صلى الله عليه وسلم يأتي كل قرب جر منفعة فهو ربا دكا باش دي جاو ميشي أنفانيتو يا ذم ربا وأن حديث رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ثاقب حارث بن أبي أسامة يرويتوش أما سنة دنسا حدوث الشيء نبانا حديث نوان دي ملوني في إسناده سوار بن مصعب قال النسائي متروك وقال البخاري منكر الحديث ان ده حديث ne wanda yake mara bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da wani malami ya tattara sanadin sa ya tattara shi da wai dan Allah ta za su iya dan abin da amma dai gaskiya hadisi ne mai rauni matuƙa gore ne gaske abin da yake nufi bashin da ya ja amfani wato kaga sai ya zanto kamar wancan wanda ka zo biya ka kara masa wani abu na mako ba zai zama haka tun da wancan gashi karar da ta yi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an dai samu daga cikin manganan sahabbai tabi'ai da yawa daga cikin su ya tsira gane idan mutum ya baka bashi kafin lokacin biya kuma sai ya zanto cewa kana yi masa wata hidima in har ka san yana maka wannan hidimar ne dan bashin da kake bin sa to haramun ne ka karbi wannan abun dan ya zama riba wannan hidimar amma in da ma tun yana kyautata maka yana maka gaza na maka gaza kuma ka bashi kuma ya ci gaba da baka wannan to wannan bai zama haramun ba an gane ko su sabai sun kasance sun samu mutum bashi kuma daga baya ko kyauta ya bashi ko wani sai baka bashi ba sa karba sai karka dauka saboda bashin da yake ya zanto an shi da cikin riba kenan wa alaikum assalam wa lahu shahidun da'ifun an fadala ibn ubayd inda al-bayhaqi واخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري duk wadannan shawahid ne na wancan hadisi sai dai kuma duk suma ba su kai karfin da za su sa ya kai darajar al-hadith hasan ba bai kai ba shi bai halatta bai ci sadaka sallallahu alaihi wasallam cewa me wato tun da biya bashi kamar ya to sai ka koma asalin bashin da ya karba shi ya amfani da shi kana fata bai ta idan bashin da ya karba shi ne ya amfani da shi na gida kuma daga baya abin sadaka ya zo ya dauka cike biya wannan kaga ya ci sadaka kenan wanda kuma annabi ya ci sadaka sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ne wadanda suke taujihin hadisin cewa wadanda suke cikin malamai bashin da ya karba din ba shi yace ba tallafawa wani talakai wanda yake cikin wani hali sai ya karba wannan bashi sai ya bashi da aka tashi ga sai biya kaga a madadin wancan kenan tunda shi bashin sadaka sallallahu alaihi wasallam wadansu kuma suna tawilin sa da cewa sadaka ce ta nafila ba sadaka ta farilla ba tunda ahlul baiti sadaka ta farilla ce aka hana musu ci amma ta nafila don su ci babu laifi
kuma
malam har yanzu dai da mu ka tawo nan ka karkar kan kyauta kida wani da ba shi ka tabbatar da ba shi ka mun na kai sai ka ga wannan da yake da kyauta sai da mi kuma da dama anan bai shi ayyan zuwa fasara shi da kyauta shine ba zai yi malam da mu lafazin asalin ba tawil karim shi ne mu ce ai da ba wannan abin da ya karba wani ba ko mu ce sadaka ce na fila kaga duk wannan fa'id zai yi wani alhamdulillah na ga sai mu da kana a kira sallah mun darasa wa akhir mawqufin inda Allah sai dai ana ba akwai sallah shi ne mun darasa ina jin ka wa alaikum salam matsalar yin sallar ta wuce gaskiya ba na so in shiga cikin ta dole ne Allah ya tabbatar ba ni na kai wannan yana daga cikin tafakon da Ubangiji ya ba a wannan shekarar ba ni na kai sallar da mutum bai samu kansa cikin rubanin nan da yawa ba akwai matsala wanda yake duk yadda ko da zan kai gobe ina magana a nan gurin ba zan iya walwale ta wani kadai matsala ce wanda ta shafi malamai su hafi su tattauna a kanta sosai da sosai wanda suka halarci karatun safe in ba su manta wani dan tattauna wannan cewa mu dai ta a gama an fara biwa matsalar da ka kai na a san yadda za a yi kafin nan zuwa karamar sallah a walwale dai maganar daukan maganar sallah din nan a kasar nan abin ya kai inda ya kai akwai matsala kwarai da gaske kuma zai kwarai da gaske kar abin ya bayi zuwa ga dan ba taɓa samun sabanin da yake da karfi ga irin wannan din na bana din nan ya fi fitowa fili ko kuma Allah kalli ya fi sa mutane da dama sun harzuka imma wanda suka dace da Najeriya suka yi sallah ranar Laraba imma wanda suka dace da sauran Najeriya na duniya suka yi sallah ranar Alhamis kada kuma tsaya sosai da sosai ina jin ka in dai majalisar musulmai ta duniya ce su ba ruwansu abin da su kada maka daban a nan cikin gidan Najeriya shi ne za a samu yadda za a warware matsalar in malamai ba su samu sun warware ta ba ko da su tashi mana su je su gane da sauran musulmai na duniya su tattauna da su a nan da wani kwamiti na malamai amintattu da aka yarda da su a tura su je su gane da sauran malamai na duniya a warware matsalar amma ba haka wannan matsalar ta kai inda ta kai gaskiya kun so kuje zo da kun ji fahimta ta ne ko ba na aka yi sallah goma haka ba ni ina maka amma kuma ranar alhamis aka yi sallah ya sallah mai tambayar yake cewa yana son ƙarin bayani ne dangane da cewa mutumin da ya ci bashi da niyyar zai biya Allah zai biya masa koda lahira ne, to yaya kuma cewa bayanin da aka yi a babul janaiza cewa in mutum ya mutu da bashi a kansa Allah zai masa azaba, har aka kawo kissa akan faruwar hakan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da kuma da abin da muka tawa hadisin ayya magana masu sun bashi iri biyu, da wanda yake nufin biya da wanda baya nufin biya, wanda za a yi wa azaba wanda baya nufin biya, amma wanda yake nufin biya sai dai sai a masa azaba. Kaga wancan daban wannan daban. Me ya hukuncin bashin da mutum ya ci kuma bai samu daman biya ba har zuwa lokacin da ya mutu? Idan dangin sa nan sai su biya masa, idan babu dangin sa za su biya masa sai hukuma ta biya masa. Manzon Allah sai san lokacin sa haka yake, yake cewa dukkan wanda ya mutu ya bar dukiya to ta iyalinsa ce, amma dukkan wanda ya mutu ya bar ƴaƴa sun tozanta ko da bashi akan sa ya zo mu za mu biya masa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka idan musulmi ya mutu da bashi akan sa, abin da yake mafi alheri shine abin da yake ga musulmi ne, shine dangin sa za su biya masa. Idan ba dangin da za su biya masa ko akwai su talakawa ne, to sai hukuma ta biya masa, ko karamar hukuma ko gwamnatin jiha. Idan sun kiyi al'ummar unguwa, idan suka haɗu ko al'ummar gari suka tara kuɗi suka biya masa, to sun yi aikin alheri na ta'awunu alal birri wa taqwa. Wannan kuma yana son a ja hankalin mutane wajen gane wanda suke zuwa da ababen hawa, cewa ya kamata a ringa lura da ababen hawan don saboda akwai ɓata gari da suke zuwa. Allah ya tsare. Ina da abin da ya kamata a yi da in zai yiwu masu aikin agaji ban san da yanayin irtibata su ɗinsu ba, amma da ko mutum biyu ko uku don saboda kula da ababen hawa don zai taimaka ƙwarai. Wannan kuma wani yake cewa wai a gidan rediyon Jamus a yau an yi wata tambaya ko wata ta shafi fannin harshen Hausa ne, aka ba da bayanin cewa ni na yi bayanin cewa harshen Hausa din ya halatta, fim ne na Hausa kai ya halatta, wa ko wani fim mai suna Haƙuri na ce ya dace da musulunci domin ni na ga fitin da kaina a Kano da sauransu. To wannan ne daga cikin fitintunin zamani irin wanda za su iya samun mutum a fagen da'awa, sai zan fata Allah ya tsare. Abin da ke faruwa shi ne akwai ɗaya daga cikin su masu tsara fininnikan Hausa, wata rana ya same ni a gida bayan azumi ɗin nan ne kafin lokacin aikin hajji, cewa sun riga sun san cewa fininnika da suke gudanarwa na Hausa akwai kurakurai da dama a ciki da kuma al'amarin da sun sabawa addinin musulunci, to amma suna son yanzu su yi amfani da wannan dama wajen caccanje fim ɗinsu su rinka ko su musulantar da fim ɗin yadda ɗabi'un da za a nuna a ciki da halayya kar ya zanto cin mutuncin addini. Har ya buga misali ya ce babban dalilin da ya sa suka yi wannan tunanin saboda idan ka lura da fininnika da ake yi a kudancin ƙasar nan, galibi an mayar da su kamar wata cibiya ta yaɗa Christianity. To tunda haka ne mai zai hana su ma a cikin fininnika za su rinka yin Hausa a sa addini a cikin harkar, ta yadda Allah aƙalli maganar karatun Qur'ani su rinka fitowa, maganar sallah, maganar azumi, maganar ƙiyamul layli, dukkan jihadi, haƙuri da sauran al'amuran da ne musulunci. Yace wannan shine tunaninsu da suke ganin ya kamata su yi. To sai na ce wannan tunani yana da kyau ƙwarai da gaske, ba wanda zai ce wannan tunanin ba da kyau. To sai abu na biyu, a yanzu haka yake cewa sun yi wani fim dan a matsayin samfuri wanda suke son ya kasance sun kawo waɗansu ababai na musulunci din a ciki, sun cire waɗansu ƙarna a ciki, kuma suna son kafin su kai fim ɗin kasuwa a gan shi dan idan sun yi kurakurai a ciki a faɗakar da su su gyara har kafin su kai kasuwa. Da haka suka gaici waɗansu malamai wanda a cikinsu haddani kan cewa ya kamata a ga fim ɗin. Ni na je da kaina na tsaya daga fim ɗin daga ko da ke ban ganshi daga farko har ƙarshe ba. Iyakacin inda na gani na zana kurakuran da nake ganin ƙararrun saba addinin musulunci na basu, na ce wannan kurakurai sun saba addinin musulunci, bai kamata fim ɗin ya fita kasuwa ba a haka in dai har musuluncin kuke so. A wannan lokaci shi da kanshi wannan daraktan yake cewa to sun san cewa ba zai iya wa ba a dare ɗaya su iya musuluntar da fim wannan harshen matansa kenan. A dare ɗaya ba zai iya wa ba su musuluntar da fim kaɗa-kaɗa da aka saba da waɗansu ababai a cikin fim da yawa wanda su saba addini a ce lokaci guda an janye su to kila in an kai fim din kasuwa ma wani ba zai saya ba. Amma suna son a kowane karo su rinka cire goma cikin ɗari su jefar, ashirin cikin ɗari su jefar, talatin cikin ɗari da haka su cire. Na ce wannan da ya rage naku abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza ya saba wa addinin musulunci kin har za a kai fim ɗin kasuwa. To kaga wannan ita ce maganar da muka yi wanda ta sha bamban da a ce na ce fim ya halatta. Kuma a cikin wannan magana ko kanka za ka fahimci shi kanshi mai fim ɗin ya yarda cewa fim ɗin bai halatta ba tunda ya ce akwai ababai da sun saba mai musulunci shi da kansa. Kada magana a zo a ce kuma ya halatta wannan wata magana ce daban wanda ni ban ji ba amma yadda aka rubuto a nan gurin cewa a yau ne aka yi maganar a filin Jamus waɗansu ma suka ce sun ga wani fim a ciki aka zana cewa daga cikin wanda suka albarkaci fim ɗin domin wannan kalmar ta fi bani haushi ba wani ma na albarkaci fim ɗin albarkace shi ka to yanzu haka na bayar a Kano cewa a nemo mun shi fim ɗin na wannan ɗin dan in ga mai aka rubuta na ce sannan kuma kaga wannan firar zan so in ji ta ɗin ban san wani wakilin su ne ba ko wakili ne na Kano ko na ina ne da je in da firar in ji. Shi daraktan fim ɗin? To kaga wannan ashirin nake je in same su don su da kansu su janye wannan kalmar shi ne fi hikima su janye amma idan ko suka ji janyewa ka gani ma zan iya tara yan jarida in faɗa musu ga abin da muka yi da su. To wannan dai shi ne zancen da ya faru game da wannan.
Mutum da yana wajen aiki akwai tsari da aka bada kamar na in ka tafi ka rubuta kudin watan ka kudin abincin ka kaza ne kudin abun hankali kila jirgi kaza ne to sai ya kasance a cikin kana tafiya sai ya zama na taimakon ka je ka kwana a wannan watan ka an riga an kayyade maka wannan kudin watan ka amma idan ka kwana sai ka ki kwana a watan ka domin saboda kai amfani da wannan kudin kai kanka ka more shi ya ka ce kudin abincin ka kaza ne in ana ganin girman ka ya kai maka ci abinci a hotel iri kaza to kai da ka tafi sai ka cin abinci a irin wannan hotel din sai ka je hotel na kasa sai ka ci abinci sannan sai ka baka kudin jirgi to mai maimakon ka shiga jirgi sai ka hakura ka ce ba za ka shiga jirgi ba sai ka shiga mota domin saboda sauran ranar ka sa a jikin ka sannan kuma wani lokaci in za ka yi tafiya kamar in kana wannan kamfani ne akwai irin kamfanin a wata gari to a cikin tafiyar sai ka je sai ka fada a cikin wani dan uwan ka abokin aikin ka a wancan kamfanin kuma zai tafi da motar kamfanin a wancan amma ba ta faɗa inda kake aiki ta su can inda yake aiki sai ce a to wani ta homa mutum sai ka shiga ciki sannan kuma daga duk sai ka karɓi kuɗin duka dai sai ka sa wanda yake shine na abun hawa sai ka yadda shi kuma sai ka sa duk da cewa kai amfani da motar kamfanin amma dai tunda ba na station ɗinka bane sai ka ga cewa kawai kamar an baka kyauta ne saboda ka je ka amfani shine nake mutum
duka cikin waɗannan ababai tun daga na ɗaya har zuwa na uku ne a fahimtar sun halasa na huɗu ne kawai nake da shakka a kansa maganar cewa an baka kuɗin hotel mai tsada sai ka je ka kama mai araha ka ci abinci mai tsada sai ka je ka ci mai araha ka tafi a jirgi sai ka ki tafiya ka je ka tashi kuɗin ka ɗauki kuɗin ka saka ka shiga mota duk wannan ya halatta gare ka ko a ƙasa ka tafi ka rike kuɗin ka ya halatta. Ina fata an fahimta wanda kawai yake da rikici wannan na mota an baka kudin mota kuma sai kai amfani da motar kamfanin to wannan kawai shi ne ya fahimta da gaske shi matukar dai wannan ba a biya ka ba bai kamata ka rubuta claiming din kana neman wannan kudin ba
dan ma ka rubuta ka tsada ba amma kai a cikin take shi wancan an sa shi aiki an ba shi
din na fahimta din na fahimta akwai dai matsala dai kan dama wannan din dai motar kamfanin matsalar shi ne motar din kamfani da yace ko da wancan brand din ya sha mun da wannan amma dai kamfani dai ne abin da ya shafi a asara a can gudun bai shafa ya har nan da ya shafa abin da ya shafi riba kuma ya shafi hannan to gaskiya ne wanda na ƙarshen shine kawai nake da iskali a kaina na ganin akwai matsala a cikinsa a can ko da zai ɗauki mutum ko da ba wannan bane ba shi kamfani sun ba shi dama ya ɗaukar mutane a hanya to shi ne aika ga iskalin da ke ciki bana jin cewa kamfani zai ce gashi ka tuka mana mota yana daga ciki kuma duk wannan ka dama ka dauka. Mutane da suka ta amfani ko da kayan kamfani ko na gwamnati ba bisa ka'ida ba, wannan wani abu ne da ba. Wannan rashin da suke amfani da suke ba bisa ka'ida ba baya halatta abin. Sai an nemo masa shinge a cikin su, to wannan shine nake da iskani. Ni dai a fahimta ta wannan naka san ne da matsala. Amma dan can ba wani matsala a cikin su. Alaikum salam. Dan gane ka. Wannan lattan sau da wajen nan kuma daban dai idan ya san cewa gashi zan je karfe kaza sai ya duba ga mota za ta kai shi ko jirgi, matukar mota za ta kai shi ya hau ba komai a kansa, in jirgi ne ma zai iya samun tangarɗa wani lokaci, ka iya sauka a Lagos ɗin kuma kafin ka je kamfanin Goslo ya rike ka, duk ba za ta iya faruwa ba. To jirgin Najeriya ya kita shi da jirgi. Malin da kai shi kenan. Shi a irin wannan yanayin tun farko za ku yi ta da wajewa, tun daga gaya ba ka jinginar abinda ba za ka amfana da shi ba, sai ka ji da shi to rago da yana wajena, amma ka je ka kawo ciyawa da me yake za ka ga ciyar da shi shi kenan. Idan ya ce a ka ciyar da shi zai biya ka, to wannan kuma ka ga ya je wa ka sake ko nawa ne sai ya biya, domin inda zai wani amfani zai faru nasa ne. To sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum.
بايم حقا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسيني كما حيث حيني زي زمع دي تدوري عمان فتيتين دوري شو يليكتن محاضر حسن سندريكو تكريسنا دفعو غني كابم مدنا زوا زمالا جابر الله كمي آد زامتا الله كمي باكو انكم بريتا
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بايم هكا ina farin cikin saduwa da mu a wannan yammaci na Alhamis 29 ga watan 5 a wannan shekara ta 1420 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 9 ga watan 9 a shekara ta 1999 a wannan makaranta mai albarka Uthman ibn Affan. Da farko ina fatan gargadin da malama ta yi muku na saurara za ku yi aiki da shi don mu amfana da abin da za mu ji, kuma ina fadakar da mu cewa duk da cewa kila takin da aka bai wa lecture ya kunshi wata kalma wadda wata ko wasunku za ka ɗauke ta da wasa ko alama ban manufin wasa cikin duk abin da za mu faɗa, maganar cewa zai zama bai ta zaizai amma in kin daure ko kuma matakan mallakar miji ko kuma yaya za ki mallake mijinki, dukkan waɗannan kalmomi ne waɗanda da gaske muke lokacin da muka tsara za mu iyakacin ƙoƙarinmu mu takaita zance sai fa in larura ta sa sai mun tsawaita shi. Na farko mu sani cewa shi aure ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ibada ce mai zaman kanta, tsarin rayuwa ne da Ubangiji Ta'ala ya arzuta bayinsa da shi, musamman mafifita cikin bayi su ne annabawa. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Hakika mun turo da manzanni kafin ka, kuma mun arzuta su da mata na aure tare da zuriya. Kuma samuwar mace da namiji alama ce da ke nuna gwanintar Ubangiji da kwarewarsa ta fuskar halitta. Dalili ne da kadaita kansa. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi an-nisf al-baqi. Idan bawaye aure to ya cika rabin addininsa, saura da me sai ya tsorafi Allah a cikin ragowar rabin. Dan saboda haka rayuwa ta aurafinya ake ibada ce mai zaman kanta, wanda ake son kowanne daya cikin ma'aurata biyu ya rinka jin dandanin cewa ibada yake yi lokacin da ya zaɓi rayuwa ta aurafinya. Kuma rayuwa ce da ake gina ta akan abokantaka tsakanin miji da matarsa, ba wai abokanan adawa ba. Rayuwa ce da ake gina ta akan soyayya da ƙaunar juna, inda za a tarawa duniya duk abin da za a tara mata na kayan ado da alatu, amma a cire wani abu guda ɗaya mai suna soyayya a cikinta, to da zai rayuwa ta gurɓace. Babu yanda za a yi a more a cikin rayuwa ko a shakata a cikin rayuwa face sai in da soyayya a cikinta. Kuma mu sani cewa har yanzu Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya karrama ɗan Adam, ya fifita shi a kan sauran halittu. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Hakika mun karrama bani Adam, mun ba su damar kaiwa da komowa a cikin tekuna da kuma zahiri a fako, sannan kuma mun arzuta su da dangin kayan al'amura na fiye da sha masu daɗi, sannan kuma mun fifita su akan mafiya yawa ko akan da yawa daga cikin halittar mu. Kuma babu yanda za a yi wannan tagomaki da Allah ya wa ɗan Adam da karamci da Allah ya wa ɗan Adam ya ci gaba da ɗorewa har sai in ɗan Adam ya bi abin da Allah ya ce masa ta hanyar koyarwar manzansa sallallahu alaihi wasallam. Duk irin karamcin da Allah ya bai wa ɗan Adam da fifikon da ya bashi zai ci gaba da ɗorewa ne in ɗan Adam ɗin nan ya bi Allah, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da zaran ya kauce wa tafarkin Allah, ya kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to zai samu kibaya a cikin al'amuransa wanda har zai kasa kaiwa ga dabba. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun. Hakika mun halitta dan adam cikin mafi kyawun diri, mafi kyawun daidaituwa inji Allah, amma kuma thumma radadnahu asfala safilin, sannan kuma zamu komar da shi ya zanto mafi kaskancin kaskancin, mafi su bayan masu kibaya. Illa alladhina amanu, sai fa waɗanda suka yi imani, wa amilu salihat, kuma suka yi aiki nagari, to irin waɗannan falahun ajrun ghayru mamnun, suna da wato ainihin lada wanda yake ba mai yankewa ba. Sanadiyar wannan lissafi kamar yadda kuka sani, abin da ya gabata waɗansu watanni ko shekaru da suka wuce, ina iya tuna shekara biyu ɗaya da rabi zuwa biyu, mun yi wata na dawa a nan gurin da ni da Malam Abdul Wahab da Malam Abdul Qadir, wanda aka yi bayani dangane da kai kawo ɗin mata zuwa wajen bokaye da masu duba da masu sihiri ba dan komai ba, sai dan su samu shiga a wajen mazajen. A wannan lokaci malamai suka yi bayanin haramcin mu'amala da boka ko ɗan bori ko mai rukuni da sauransu, amma kuma nan take aka yi alƙawarin akwai musayar hakan a musulunci. Wannan musayar da aka ce akwai a musulunci ita ce ta sa da yawa daga cikin ƴan uwa mata a nan da waɗansu wurare suka yi ta gabatar da bukatunsu na cewa lallai suna sauraron wannan rana, wai ita ce wannan rana ta biyan baki. kuma wani abu da nake so har yanzu mu ƙara sani, shi ɗan adam yana da sashi guda biyu, kamar yadda na ta faɗa. Sashi na farko abinda ya shafi ruhinsa ko hankalinsa, sashi na biyu abinda ya shafi gangan jikinsa. Kuma ɗan adam yakan zama kamili gwargwadon yadda ya zama kamili ta wannan fuskoki guda biyu, ta fuskar ruhinsa ko ransa, da kuma ta fuskar gangan jikinsa. Da zaran an samu tangarda a ɗaya daga cikin bangarorin nan, wannan kenan za a kasa samun kamalar da ake bukata, wato ainihin shi ɗan adam ya samu. Kuma mu sani cewa an ɗabi'antar da zukata bisa ga san kyakkyawan abu. Duk zuciya tana san kyakkyawa, ba ta san mummuna. To shi wannan kyakkyawan abin da zai sa a ƙaunace ka ko a ƙaunace ki, ɓangarori guda biyu ne: ɓangaren abin da ya shafi ruhinki da ɓangaren abin da ya shafi gangan jikinki. Da zaran mace ta inganta zuciyarta ko ruhinta, kuma ta inganta gangan jikinta, to sai ta zama kamala. Sa'ilin nan sai ta zanto cewa a bar ƙauna a wurin abokin zamanta. Za ta samu su baya gwargwadon yadda ta kasa kammala waɗannan ɓangarori guda biyu. Don haka duk maganar da zan yi zan taƙaita ta ne a kan wato ainihin waɗannan ɓangarori guda biyu. Menene ake so a samu tattare da ke ya mace kafin ki samu kamala ta fuskar ruhinki ko ta fuskar zuciyarki? Ta zanto wankakkiyar zuciya, ta zanto tsaftatacciya wadda za ta iya jawo miki ƙauna. Ga su a jere kamar haka. Abu na farko, mace ta gane cewa mijinta shi ne shugabanta, yana da daraja a kanta, shi ne yake da tufewa, ba za ta yi komai ba sai da izininsa. Ubangiji da Allah ya tabbatar da wannan cikin ayoyi masu yawa, kaɗan daga cikinsu: ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Na biyu, وللرجال عليهم درجة. آية فرقوا تنا سوى ماذا جيسونا شغباني بيسا جماتان سوى. آية تبين تنا سوى ماذا جيسونا درجة أكن سوى ما تأتن. حكا فهم الزوء الله صلى الله عليه وسلم كتوى: لو كنت آمرا أهدا أن يسجد لأهد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يقول دا أتي ظن أمرتواني يقول بوتنسا أكسديني جيم مواني. To da na umarci mace ta yi sujuda ga mijinta. Yace wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, na rantse da ran wanda annab Muhammad ke hannunsa. La tu'addi al-mar'atu haqq rabbiha hatta tu'addi haqq zawjiha kulluhu. Babu yadda za a yi mace ta iya sauke nauyin da Allah ya dora mata har sai in ta yi ƙoƙarin sauke nauyin da mijinta ya ɗora mata. Ma'ana, biyan haƙƙin miji da mace za ta yi shi ke nuna biyan haƙƙin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa: law sa'alaha nafsaha wa hiya ala katabin lam tamna'ahu. Da miji zai nemi matarsa don biyan buƙatarsa da ita, suna kan sirdin raƙumi, wurin da galibi bai taya ɗaukar mutum biyu ba, a lokacin sai ta ki ansa mata, to za ta zanto an kirga ta cikin masu kuskure. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa a cikin wani hadisin daban don ya nuna girman haƙƙin da miji yake da shi a kanki. Yace: idza batat al-mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'anat al-mala'ikatu hatta tarji. Idan mace ta kwana tana mai yaji da mijinta, ta kaurace wa tumfadan mijinta, gida ɗaya suke amma ta ƙaurace mace faɗarsa, to mala'iku za su gaba da tsine mata albarka har sai lokacin da ta dawo. Da yawa akwai matan da idan sun ga namiji ya jarabci da su, ya zo yana yunwarta, sai ta sa mata haraji kafin ya kula, kafin ta ba shi dama ma ya sadu da ita, sai ta ba shi haraji da sharaɗi: za ka sai munyari iri kaza, zaka sai mun atamfa iri kaza, zaka sai mun satin lace iri kaza, ko wani abu da makamancin wannan. To wannan za ta kwana mana ya kuna tsine mata albarka, kamar yadda manzon Allah ya bayyana a cikin wani hadisin, yace isnani la tujawizu salatuhuma ru'usuhuma, mutum biyu sallar su ba ta wuce ko da kokowar kansu, ballantana ta yi sama a buɗe mata kofar samaniya ta jida. Mutum biyu sallar su ba ta wuce kokowar kansu. Na farko, abdun abika min mawalihi, bawa da ya gujewa abaka min mawalihi, ya gujewa ubangidansa. Na biyu, wa mra'atun na'asat zawjaha, da matar da ta saba wa mijinta, ta bakanta masa rai bisa ga niyya. To waɗannan sallolin su ba za su wuce kokowar kansu ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu da yake taimakawa wajen ki samu kamalar zuciya ko tsaftar zuciya, ki zanto mai riƙon amana, kar ki haƙinci Allah ga kanki ko ga dukiyarsa ko ga 'ya'yansa. Ubangiji ta lafe fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah, mata salihai qanitatun, zaka samu suna da yawan da'a. Abdullahi dan Abbas yace wato suna da yawan da'a ga mazajensu. Sannan kuma hafizatun lilghaibi, suna masu kiyaye abin da yake boye. Al-Imam Ibn Kathir yace cewa abinda ake nufi kiyaye abin da ke boye, ko da ba akan idan mijinta ba, ba za ta haince shi ba, ba za ta kula wani namiji ba, ba za ta kalli wani namiji ba kallo na sha'awa, ko mijinta ya sani ko bai sani ba, ballantana ta bayar da dama ga wani a duniya wanda ba mijinta ba, babu yanda za a yi haka. Sannan kuma tana kare dukiyarsa, ba ta caje aljihunsa, ba ta almubazzarantar da abin da ya kawo gida. To waɗannan su ne waɗanda Allah ya ambata cikin wannan aya, hafizatun lilghaib bima hafizallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa cikin wani hadisi, la tunfiqu imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi idhnihi, kada mace ta kuskura ta dauki wani abu daga cikin gidan mijinta ta bayar kyauta ba tare da saninsa ba, ba tare da izininsa ba. Kada ki dauki dukiyarsa ko kayan abincinsa ko wani abu naki mai matukar muhimmanci ki bayar kyauta ba tare da kin nemi izininsa ba, ko da waɗanda zaki bayar din nan ko mutanen gidanku ne zaki ba. Lokacin da manzo Allah ya faɗa wannan magana, sai aka ce da shi, ya rasulullahi wala ta'am, ya manzo Allah ko da abinci ma kar ta bayar. Sai manzo Allah ce, zalika afdalu amwalina, yo a cikin dukiyar mu mai fitsa da in ba abinci ba, ai abinci shine mafi kibar abu, ko shi ba za ta bayar ba sai da izinin mijinta. Ya sau nawa ne miji zai je da wahala ya sayo kayan abinci ya girki a gida, mace ta rinka dauka ba fita bayar sadaka ba, a'a ta sayar dan kawai tana son ta yi wani abu, ta kashe wutar gabanta ta dauki kayan abincin mijinta ta sayar. Musu da dama aka mugura wannan. To ko da sadaka ta bayar da danyen abincin da ba dafaffe ba, ko da gidansu ta kai, manzon Allah ta kanta kuskure ta haka, sai inda izinin mijinta aka ce har abinci, sai har abinci ai shine mafi wato darajar abu daga wajenmu. Wannan hadisi ne sahihi. Baya ga haka, yana daga cikin amana da ake bukata ga mace, kiyaye tarbiyyar 'ya'yan mijinta, wannan 'ya'yan wanda ta dauka ta haife su, ko kuma 'ya'yan kinkiyarta, domin duk 'ya'ya dai 'ya'ya ne, kuma shi ne mai gidan, alamar kina son shi sai ya kasance kina kaunar 'ya'yansa. Amma babu yanda za a yi ya yarda kina son shi kuma ga shi kina azabtar da 'ya'yansa kawai don kuna rigima da mahaifiyarsu, kawai don kishiyar don mahaifiyarsu ta kishiyar ki. To duk wannan sai zanto wani tashi ne na cin amana wanda bai dace ba. Da haka yana daga cikin amana mai muhimmanci kulawar mace dangane da 'ya'yan da mijinta wato ainihin yake ya haifa, ko da ba 'ya'yanta ba. Za mu iya fahimtar haka hatta daga hadisin Jabir ɗan Abdullahi, lokacin da ya aure, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da ta aura budurwa ko bazaura, sai Jabir ɗan Abdullahi yake cewa a bazaura na aura, sai manzon Allah ya ce ina ma ka auri budurwa wanda zaka yi mata dariya, ce maka dariya, kai wasa da ita, ta yi wasa da kai. Sai Jabir ɗan Abdullahi yace, an mutu an bar mun yara mata ƙanana wajen shi da ko wani abu makamancin haka. To sai ji tsoro idan na auro budurwa, ita ma tunaninta bai nuna sosai ba, ƙarshe sai in ƙarawa kaina nauyi. Amma idan na auro bazawara mai hankali, sai ta taimaka mun wajen tarbiyyar. Sai manzon Allah ya ce, lallai kanka dace da daidai bisa ga wannan tunani naka. Ashe wannan babban dalili ne bisa ga cewa mace na taimaka miji wajen kulawa da 'ya'yansa ko da ko waɗanda ba ita ce ta haife su ba. To don haka ya zama dole kenan karkace wannan amana, ki iyakacin kokarin ki ki kiyaye wannan amana. Akwai da dama daga cikin ku ko mata wanda in tana son miji tana son shi ne ki kadai gayansa, ba ruwanta da mahaifiyarsa, ba ruwanta da babansa, ba ruwanta da ƴaƴansa, shi dai shi take so in ba shi ba rijiya, amma ko ba ruwanta da ƴaƴansa, kaga wanda ya zama tufka da warwara.